بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، أودعه من البائع العجب العجاب، أتقانه من شين اللحم وفروء المحو وكل ما يستراب، وجعله حاليا بالأحبك السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب، وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب، مصداقا لقوله المجيد: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. الصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا، فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا، فجاءنا سامقا بنيانا، فاستوى على سوقه بسعدت الدنيا بأنوار شروقه. أما بعد، هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا أقول ياك الله سبحانه وتعالى وانت تكن فلالرس يسري ورسا ga dakwananmu zuwa wannan yini mai albarka, yinin talata wacce wata ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da garin Makka zuwa Madina da shekara 1443, wanda ya yi daidai da 5 ga watan Afrilu shekara ta 2022. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka ta Agri Islamic Center wacce take yau da jihar Adamawa, tare da iyayenmu da malamanmu da abokananmu da ƴan uwa, domin cigaba da ƙoƙarin fahimtar ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda ya sauka a cikin wannan littafi mai albarka. Kuma aka yi sa'a, ga shi muna rayuwa a cikin watan Ƙur'ani, watan albarka, wanda babu wani wata da ya kamata a ce alaƙar hawa da Ƙur'ani ta ƙara ƙarfi kamar irin wannan wata. Ana buƙatar alaƙar da Ƙur'ani ta yi ƙarfi a kowane yanayi, a koyaushe, a kowane lokaci. Amma al'amuru ya kuno afid wa aflag, in ya kasance ma'ana yana ƙara ƙarfi, yana ƙara zama mai muhimmanci don ya kasance an samu kyakkyawar alaƙa da bawa da littafin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan wata mai albarka. Shi ya sa magabata sun kasance a idan watan Ramadana ya shigo, sai su da ina su su koma gidan Ƙur'ani. Ma'ana ana rayuwa da ilmomin ta mabambanta, ana zikiru da hadisi da sauran ilmomi masu muhimmanci. To amma a cikin watan Ramadana sai su fifita rayuwa da Alƙur'ani, inda shi ne mabuɗin dukkan ilimi kuma tushen duk wani alkhairi. Har suke kirko abubuwan da ya kamata a cikin mutum ya muhimmanci su so a cikin watan Ramadana, su ce abu 4 zuwa 5 ba, jagorori. Bayan azumin a matakin farko, sai Ƙur'ani, sai sallah, sai addu'a, sai zikiri. Waɗannan abubuwan kuma Allah ya ambaci su a cikin ayatul siyam. Mun manta lokacin da muke bayani a kansu, ba mu ambata ba, amma kuma ba mu da lokacin da za mu zawaye su yanzu. Amma dai waɗannan abubuwan guda 4 ko 5 martabar su, darajar su tana ƙara ƙaruwa a cikin wannan wata mai albarka. Kuma abin da ya shafi cikin fahimtar Ƙur'ani, akwai wata albarka ta musamman da ake samu a cikin wannan wata. Albarka tana da alaƙa da fahimta da tasirantuwa da Ƙur'ani. Wannan yana da alaƙa da yadda Jibril alayhi salam yake karanta Ƙur'ani da Manzon Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin azumin watan Ramadan, har ya kasance a shekarar ƙarshe ta'arabahu marratayn, sauke Ƙur'ani har sau 2, domin ka nuna mana cewa lallai wannan wata ne mai albarka, watan Ƙur'ani. Har wasu daga cikin magabata da suke da wajen su, kamar su al'imamu Malik da makamantansu, suke cewa duk abin da zai taimaki bawa wajen alaƙar shi da Qur'ani ta ƙaru ko alaƙar dubban shi da Qur'ani ta ƙaru to an fito. Sai suke cewa karanta Qur'ani a cikin watan Ramadana nazaran ma'ana kana fito ya fi soyuwa a wajensu a kan kaidika. Saboda yanzu akwai ɓangarori na jikinka waɗanda suke zama engaged ko kuma suna tayaka mu'amalan Qur'ani. Wannan dai a taƙaice tsara mana tattashi da kuma ne a kan rukun wannan littafi mai albarka. Allah ya ɗauki samu ya rayu mata kyakkyawan rukun a ƙasar samu da fahimtarsa fahimta mai daraja mai amfani. Allahumma amin. Wannan yake assalamu alaikum wa alaikum assalam tambayoyi. Malam Allah ta da alfi amin. Don Allah me ya cikin tsarin da wasu dukuna suke yi na sayan maka kayan da suke bukata sai kuma sai ka biya su a baya. Ya danganta wasu irin bankuna suke nufi idan bankunan musulunci ne ma'ana suna mu'amala da tsarin almurabaha kenan. Murabaha kamar yadda muka sani kafin an sa tambayar ce musulunci yana jago ne domin kare wasu manufofi masu muhimmanci guda biyar da suke kare dukiyoyin mutane. A shekarar musulunci ba a yadda haka nan su kudin wani ba tare da abin nan ba a yadda kuma wani ya cuce su ba. La tuzlimuna wa la tuzlamun. Kar mazalunci ka kar kuma ka zalunci wani. Cikin da haka ne ba a yadda zalikar ka a cikin kabo ɗaya ko kabo biyar ko tile biyar ko naira biyar wanda ba na ka ba. A yadda ko mun karanta ko wani ya cuci ka a kan tile biyar ko naira biyar wajen za a yi hisabi a kan wannan ko mun karanci da wannan kankantarsa. Bisa wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya san cewa mutane suna buƙatar hujja da hada-hada da cinikayya tsakaninsu. Ana buƙatar kuɗi su rike jikin ya hannu kuɗi su shiga hannun wannan su shiga hannun wancan su je wajen wancan. Buƙatoci na rayuwa suna da yawa. To ce shari'a ta samar da hanyoyin da za ta iya kiran manin fasa kyawawan hanyoyi waɗanda ba su ci karo da shari'a ba kuma za a sauya haƙƙin kowa ba za a cutar da wani ba. Daga cikin irin waɗannan hanyoyin shi ne halatta murabaha. Murabaha ya za a yi kai ka amfana ni ma in amfana. Ya za a yi wani jibe da kuɗi a taimake shi ya mallaki wani abu wanda ba duk an mallaki an taimake shi ba ba zai iya mallakar wannan abun ba. Ya za a yi ni kuma na taimake shi na sa kuɗi na in amfana. Ina fata mun fahimta. Misali kai ne yanzu ka ga wannan littafin misali kana so. Amma kuma ba ka da halin da za ka iya siyan wannan littafin amma Allah ka yi jirage ka da haka. Ba ka da halin da mutum bai da halin da zai ta. To wannan littafin misali ana cin da shi naira 10,000. To da banki tun da an ci tsari da banki su kuma suna da halin da za su iya siya. To sai su je su sai wannan littafin a hannun masu siyar da shi. Kai sai ka faɗa musu wani irin littafi ne ga tsufinsu da yanayin su. Sai su je su ci littafin a naira 10,000 yadda ake siyarwa. Yanzu da suke jawa ya mallaki littafin kai wasu su dole ne a samu wannan a shari'a. Ya kasance sun mallake shi har ma ya kasance ya fito da kulawar mai siyarwa ya shiga ƙarƙashin kulawar wanda ya siya kuma ya mallake shi yana hannun shi. To ce zo ya same ka kai Allah gafa ta malam cikin karatu ka ce kana son littafi. To mun taimake ka ga littafi nawa za ka siya. Amma asali ka gabanci ka abin da ya haɗa shi da littafi ya yi. Baya buƙatar littafi yanzu buƙatar ka ita ta buƙatar ta banki ta ya siya domin ya taimake ka. To sai ya ce to ya siyar maka a kan naira 10,000. 10,000 nan da shi zai amfana da naira 1,000. Shi ba ta ce ya fi ba mu laifi. Sai kuma sai ka siya daga wajensu sai ku yi cinikin da ku tsara yadda za ku biya, za ku biya, za ku biya shi ne a wata uku, wata shida, wata wannan wani abu ne ba. Wannan kwanci daga cin su kusa mawuki ba ba a kuma suke ba ta da matsala a shari'ance. Kuma bankunan musulunci abin da suke yi kenan wajen samar ma mutane waɗanda ba su da kuɗi a hannunsu hanyar da za su mallaki abubuwa. Kawan abubuwan nan jari ne na kasuwanci a harkar noma ce misali kuma wani abu na rayuwa. Waɗannan hanyoyin jama'a da shari'a ta halarta tana ƙara yanke hanzari ne ga duk wanda ke je yabo wata karkatacciyar hanya. Duk abin da ke so Allah ya riga ya ba da dama hanyoyin da suke halarta su ingantattu. So da haka karka kutsa cikin hanyar da za ta sa mutum ya cika cikinka rayuwa ba, wanda masifa ce, halaka ce, balbalin bala'i ne, taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam tuf'alu fa'dhanu biharbin min Allah wa rasulih wa in tukum falakum rukusu amwalikum la tuzlimuna wa la tuzlamun. Saboda girman laifin riba da masifar da ke cikinka, Allah ya ce duk wanda yake kusawa cikin harkar riba to ya shirya faɗa da shi, in ji Allah. Ai, ku ka san sauran tana cikin wannan laifin. Laifin riba laifi ne mai girman gaske wanda ya kamata al'umma da mutane a cikinmu mu yi ƙoƙari mu kance mata, mu yi ƙoƙari mu nesanta da kanmu da ita cikin abubuwan da suke nuna masifar riba da girmanta. Shi ne yadda manzo Allah (SAW) ya kasanta ciki cewa ɗaya bisa arba'in da wani abu na riba kamar laifin girmansa kamar mutum ya zama mahaifiyarsa. Wannan abin ya kai girma masifar ƙarfi masifar Allah ya kare mu. Wannan ya ce so a takaice idan cikin wannan suka ne ya kasance ba a yi abin da aka saba ma shari'a ba. Wani lokaci masana tana su siya cikiya sai su ga kayan a wajensu ya kasance ba a samu canjin hannu ba. Wannan ɗaya ne daga cikin hanyoyin da ake ma shari'a da fara haka kuma ba daidai. Dole ne ya kasance wanda ya siya ɗin ya mallaki abin ya zama ƙarƙashin kulawarsa. Sai da wannan sufan ne kuma ya kasance hankali ne wanda yake babu kura a cikin mu'amalarsa, babu matsala, to babu damuwa, wallahu a'lam. Wannan ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam. Allah ya ƙara ilimi mai albarka, amin. Masu sauraro gaba ɗaya, shin ayar da take cikin suratul Nahl wacce Allah yake cewa alam yarau ila tsairi مُتَصَرَّفَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Shin wannan ayar kuna magana ne akan jirgin sama in braki da European tour ne? So, assalamu alaikum. Alaikum assalam. Cikin abin da ke cikin cewa Qur'ani ga garaba daune littafi ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala, shi ne Qur'ani salihun li kulli zamanin wa makan, yana daidai da kowane lokaci, kowane zamani, kowane yanayi, kowane kowace ƙasa, kowane yanki. Saboda haka Qur'ani ba yadda za a yi a zo a ce akwai wani part of it is outdated ko kuma ga abin da ya an wuce yayin shi, ba'a. Aiki ne ma daidai cikinta daidai shigalinka a hidimar Qur'ani, ma'ana daidai yadda kake cikinta daidai ilminka daidai abinda za ka dinga fa'idan to za ka samu na fa'ida. Abu na gaba shi ne Qur'ani da cikin mu'jizojinsa abinda ke tabbatar da cewa ga garaba ko ne, shi ne kowane mai harka, kowane mai sana'a, kowane mai bangare ilimi da karatu in ya ɗauki Qur'ani ne kamar littafinsu ne. Yanzu wanda yake harkar kiwo idan ya ɗauki Qur'ani jirgin fitura ito da kan ayoyin da su da daga kusurbi da kiwo sai su ai wannan alisafin da mu da su sami kiyaya idan kasuwa ya fi ƙur'ani ya dinga ma ƙur'ani hanga ya dinga ma ayoyin ƙur'ani hange na musamman ta ɓangaren harkar tattali da kasuwanci da hada-hada sai kamar ƙur'ani an sauka tafiye su kodi idan kuma babin tsoron Allah ne da kuka da kaza da kaza da alhakin zuciya da mahalicci sai kamar su wannan aka sauka idan harkar zamantakewa ne da waɗanda ba musulmai ba sai kamar duk aka sauka da ƙur'ani idan abin da ya shafi aure abin da ya shafi tarbiyyar ƴaƴa abin da ya shafi ɓangarori dai na rayuwa sai kamar ƙur'ani an sauka shi ne don wannan fata to kuma ba wani littafi da ya sufanci irin waɗannan sufan su ƙur'ani shi ya sufanci da wannan sufan domin a sufanci da cewa a cikin kuma mai sauraro ko mai karatu cewa lallai littafin daga wajen Allah yake masanin abin da yake buƙata a kowane lokaci abin da ya sa na yi wannan shimfiɗar domin in kai zuwa ga tambayar mai tambaya shin kike shin ko ana nufin jirgi ne abin da Allah yake cewa a cikin wannan ayar alam yara ila khairi mutakharatin fi jawi sama su mutane da masu imani da marasu imani su kalli wata aya ta musamman wacce Allah ya yi a sararin samaniya wacce wannan aya take tattaki ikon Allah da mulkin sa da kaddar sa da buwayar sa da yadda yake yin abin da ya so daga cikin abubuwan ban mamaki daga cikin waɗannan abubuwan shi ne a tsayir musaffaratin jikawai sama ga tsuntsaye nan suna ta shawagi sararin samaniya mayun ciki hunna illallah ba wanda yake rike su da rike ko su da dole rika Allah subhanahu wa ta'ala lallai wannan aya ce daga cikin kayan da ke tabbatar da ikon Allah wanda ta isa ka sa mutum ya yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci ƴar uwan wannan ayar a cikin suratu al-mulk awalam yaraw ila tayri fawqahum saffatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bi kulli shay'in basir anan kuma sai aka tsara maka wata tuffa cikin tsuntsaye suke saffatin wa yaqbidna tsuntsaye suna shawagi suna takkasa takkasa cikin su sai kuma can da su dauki wani lokaci sun rufe a kusa duk da sun rufe amma kuma ba za su fado ba waye ya rike kusan da suke buɗe cikin su waye ya rike su lokacin da suke rufe a kusan su ar-rahman mai tausayi mai jin kai sai mai tambaya ya ce to shin wannan ana nufin jirgi ne to sai ka koma shimfiɗar da na yi duka take nuna cewa ƙur'ani yana daidai da kowa yana daidai da kowane zamani yanzu sahabbin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka jiyo bayansu waɗanda ba su taɓa labaran jirgi ba sun yi rayuwarsu tare da cikakkiyar fahimta da gamsuwa da ma'anar wannan ayar ta ma yumsiku hunna illa ar-rahman kum musakharatin fi jawi sama'i ma yumsiku hunna illa Allah ba wani abu da suka fahimta ba suna kallon tsuntsu da tiran da abin da suke gani na ikon Allah a kan shawakin su a sararin samaniya sai kuma yanzu ya zo daga baya a zamanin su sai aka samu jirgi amma kuma a zamanin naka har yanzu su suna shawagi a sararin samaniya za ka ci kasa da su sa'i da biyu tasirantu abin da kake gani na shawagi su zo a sararin samaniya ka ƙara tsoron Allah sai kuma idan jirgi yana keta harar abin nan sararin samaniya ka ƙara tsoron Allah ka ƙara yarda da cewa wanda ya rike tsuntsu a ji da shekaran ji da yanzu shi ne yake da kyau tsuntsun nan na jirgi an fahimta cikin waɗannan ayoyin suna nan da yawa a cikin ƙur'ani waɗanda a da ko a zamanin sahabbai da waɗanda suka biyo bayansu ayoyin suna da alaƙa da wani abu da yake faruwa a cikin wannan lokacin kuma bai ci karo ba sannan kuma zamani suka zo makasarar da wasu abubuwa na zamani da ci gaba waɗanda ƙari ne a kan wancan na farko ba rubuta na farko ba wanda wannan yake tsakanin cewa lallai Qur'ani ne da Allah yake. In ba daga Allah yake tsaya zai a ce a fara gana da za ta daidai da shekara 2000 da suka wuce, 1900 kuma a cikin shekarar da za ta ci karo da sabon abu da zai faru sannan da shekara duniya ta kare ba. Sai wanda ya halarci duniya ya san wanda zai wakana a cikinta. Ina fatan mun gane. Allah ya kama dace a cikin lokaci ba mun samu kara fada da bayani amma la Allah a gaban mun samu wata dama mu kawo misalai waɗanda suke da alaƙa da irin wannan amma da cikin misalai na nan guda wanda zai yi a matasa mu yi magana a cikin jirgi shi ne Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan surar da ya wannan ayar ta zo suratul Nahl. Allah yana cewa a farkon ta wa alallahi tasbihu wa minha ja'ir law sha'a lahadakum ajma'in wa alallahi tasbihu wa minha ja'ir wa minha ja'ir ana a cikin hanyoyi akwai hanyoyin da suke karkashin hanyoyi karkashin hanya nan a ina babun kaji ne wani ya zafi ya buka cikakkiyar hanya ta ya bace bai ruko da mai cikakkiyar hanya ba bai ruko da hanyar cikakkiya ba wani na jajir a cikakkiyar hanya a sararin samaniya kuma yadda wasu dalamai su yi tsara wani na jajir hanyoyi a kama wajen da suke karkatar da su ke suke cewa a sararin samaniya kamar shi suke ganin hanya tana tafiya a cikin jirgin ta karkace to haka daga shi a sama shi suka tana tafiya a jirgin saman ma shi kaga tana karkacewa ke ta ciki sun su yana ciki tafiya ciki yana karkacewa me yasa ciki ciki ce ba amin hajjar ku fahimta to kaga wannan wamin hajjar din a zamanin waɗanda ba su san yadda sararin samaniya yake ba misali kun fahimci wamin hajjar a kyakkyawar fahimta da tattara wata fata cikin kyau da kuma fahimta da za ta zo a samu ƙari a cikin a wannan zamanin da technology ko kuma sababbin abubuwa da aka kirkiro a cikin su suke ci gaba. Mun fahimta? Allah ya samu dace. Sai mu bar tambayoyin haka a kar makaranta mu. Allah ya ce wallahu khalaqakum min dabbatin min ma'a.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء
har yanzu dai muna kan wannan aya ta 45 a cikin suratul Nur duka muka sa a daidai gabar fa'idoji a karkashin tadabburi ko hange na musamman da zuwa tunani a kan ma'anonin wannan aya mai tsada domin hakikuwa da hujjanta domin fa'idantuwa da sakonnin da suke ɗauki da shi amma kuma na ambaci cewa wannan ayar ilmomin da ke cikin ta da fa'idoji suna da yawan da za mu Ramadan din nan gaba ta cikin ba za mu gama ba kuma abun fada a cikin su ne tsare wa saboda girman abin da ke kunsa amma za mu kara fa'idoji guda biyu sai mu ci gaba domin mu shiga wasu fa'idojin da suke gaba kada wannan alkhairin ya hana mu wasu alkhairan. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'a idan ka lura bawan Allah ko baka ji larabci ko baka san ma'anar ayar ba za ka lura cewa an buɗe ka da sunan Allah wallahu sai aka ce khalaqa a wata qira'ar da muka ambata a cikin karatu qira'ar hamsa da take sai wallahu khaliqu kulli dabbatin min ma'a fara jumla da sunan Allah yana da kusurani da yawa. Ko da yawa a Qur'ani idan ka san bude magana da sunan Allah, to so da yawa za a yi magana ne a kan wani abin da yake nuna ikon Allah, mulkinsa, iskarsa, kaiwa mutuƙarsa wajen mulki da kuma kuma yana hannunsa. Za a iya cewa Allahu kulla dabbatin mimma, an samu jumla fi'liya, ana ma jumla fi'liya kana jumlar da sentence da yake ka'idar da aiki ne miki bukata a cikin muna bukatar al-fi'l wal fa'il, aiki al-fa'il din da ya aiki. Haka sai Allahu kulla dabbatin mimma, an samu jumla Allah ya halicci kowace dabba da zamani kuma ruwa misali. To amma suka ce haka wasu aka ce wallahu halaka kulla dabbatin mimma, kamar wani uslubi ne na taswiki da kudaitarwa da jan hankali. Aka ce Allah Allah, sai kowa hankalinsa dawo jikinsa, mai Allah ya yi, wane ne Allah, da yake bayani a kan Allah, ya kai insan Allah. Ka ga ayyukansa mana halaka kulla dabbatin mimma, shi ne wanda ya fi kaza, kuma ka san shi kuma ayyukansa shi ne kaza shi ne kaza. Kaga da aka samu wannan fa'ida a tun aka buɗe ayar da wallahu, amma ba za ka same ta ba idan aka ce halaka wallahu kulla dabbatin mimma. Mun fahimta? Sannan akwai wata fiziya mai sauri mai hanzarin gaske wacce suke kutawa cikin zuciyar mai sauraro da an ce wallah, to halaka kulla dabbatin mimma, ka tattaro tunaninka duk inda suke ya dawo ga inda ake suka je, halaka kulla dabbatin mimma. Wannan aikin na Allah ya taimake ka wajen sanin waye wallah sunan Allah sunan ya ga aiki sunshi, to ga hanyar da za ka yi ka sunshi. Amma kuma ba za a samu biyan bukatar da ke duk akwai distraction, akwai abin da suke ɗauke hankalinka, kuma mun a cikin ko tunanin ka dawo su barba a masu sunan Allah, wanda da an ambaci sunan Allah hankalin mutum dole ya dawo wajen. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Ko shi ne imani da ya an ambaci sunan Allah hankalin shi sai ya ya dawo jikinsa, ya dawo cikin hayyacinsa, cikin kusa da za a ke ya fahimce shi cikin sauri. Kuma fahimta wani yana da wucin fa'idojin da ya kamata mu amfana. A cikin kira wallahu khaliqu kulli dabbatin mimma, a nan akwai jumla ta jumla ce ismiya, ita jumla ismiya sentence ko jumlar da take buƙatar muktadawa kuma khabar, ko alhaji yana da ɗan zafi a kika kan kuma mutum yi ƙasa mai zurfafa cikin bayanai ba saboda kuma tare da gaba ɗaya. Amma mubtada wa alkhabar idan aka same shi a cikin jumla, to an samu abin da ake kira jumla al-ismiya wallahu khaliqu kulli dabbatin mimma. Amma wani abin da suka aka mamaki da Qur'ani shi ne waɗannan kirawo'in guda biyu dukkansu kowace tana karfafan ƙarfuwarta, sannan tana ba da wani ɗanɗano ta ɗanɗan harshen larabci wacce take ƙara tabbatar da ikon Allah da mulkinsa. Al-jumla fi'liya wallahu halaka kulla dabbatin mimma al-mutaddara bil ism, ita tana fa'idantar da jaddad abin da yake yawan maimaituwa. Shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya khluqullahu ma yasha, na washe a cikin mubare ba a cikin khluqullahu ma yasha ya khluqu, yau an yi kuma za a yi jibi za a yi har illa ma ta'ala ba za a yi ce an fahimta. Amma jumla ismiya ita kuma tufido kowata kalli shayi shi shayi ƙarfin tabbatuwar abu a cikin wani abu ta ƙarfi abin ya zama na ya tamfar ya manni da wannan har abu ta ba zai ba. To halittar Allah ta bangaren ban mamaki, ta bangaren tabbaci da ikonsa, haka za ta yi cikin mamaki, ya tabbaci wannan a kan halittar Allah a cikin duniya, mamaki da halittun Allah ba zai kare ba. Ta ga kowace ra'a tana fa'idantar da fa'idar sama-sama. Allah ya ce ina ba ala kulli shay'in qadir, lallai Allah subhanahu wa ta'ala mai iko ne a kan komai, ma'ana ba abin da ya gagare shi. Ta wannan jumlar da su fa'idojin da za ka fa'idantar da kai ta wani lungun ba mu ambata ba shi ne ɓangaren addu'a, ɓangaren roƙon Allah. Idan ka tashi za ka roƙi Allah, a ka roƙe shi wa anta mustahdirun qudratahu, ka roƙi Allah kana hararo ikonsa da mulkinsa. Haka shi ma za ka iya cewa ya Allah sai ne ka ba mu labari a littafinka. Shin addu'a ta kusa ta ambaci da hausa ko fulatanci? Ya Allah, ki ka faɗa a cikin littafinka cewa ka halicci komai daga ruwa. Gashi nan muna gani wani yana jan ciki, wani yana kaza, wani yana kaza, wani yana ciki a ƙafa, a kan ƙafa biyu, wani su. Sai kuma ba abin da ya gagare ka. Ya Allah, to a ɗan ka a ɗan duba ni ka dabba ɗan mutuna ba su ke wannan ba ya Allah. Sai ɗan gangaro da wasu ɗan hawaye masu sanyi haka. Sai addu'a ta ƙara martaba, ciki ƙara daraja. Mu iya addu'a jama'a, mu iya addu'a, mu iya fadanci. Ayoyin Ƙur'ani suna koya mana yadda ake addu'a ne, amma ba za a ce gashi gashi a kai ne za ka yi tunani. Sun ambaci ikon Allah da mulkinsa. Sun samu sassan ƙasa, an jima da daddare da an hudu, an haɗu a ɓangar mai nake ne. Idan an haɗu da Allah, yawo kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya matso ka yana sauraro, yana cewa ina mai kaza, ina mai son a biya masa buƙatu. Ya Allah kai kici kaza, kai kici kaza, kai kici kaza. Ya Allah kai mun. Ya Allah kai kici, ya Allah kai kaza. Ya Allah kai kici mulkin kici da farko ke da karshe. Kai kici kici da kici. Ba ya san abin da ya gagare ka. Ya Allah ka sa ka kaza. Ina fatan mun fahimta. Lokacin da kake halartar da waɗannan abubuwan, kana cikin addu'arka, bawan Allah, ba za a yi ka halarto da irin wannan ikon na Allah, irin wannan mulkin na Allah subhanahu wa ta'ala, sannan kuma ka riƙa tunanin cewa buƙatar ka za ta yi wahala kafin a biya, za ta yi wahalar biya. Sai yasa duk wanda ya san Allah sosai, ya san ikonsa, ya san mulkin shi, wallahi buƙatun duniya ba sa tada masa hankali sosai. Ba abin da zai dame ka in dai abin duniya ne. Saboda wanda ya fuskanta da waɗannan sifofin shi ne kuma yake jiran ka kuma ka roƙe shi, kuma ya yi لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على قائد واحد فسألني كل واحد منكم مسألته فأعطيته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المثل إذا أخذ البحر. أنا إيرن أرزقين يعني ونعم بس إيرن تكتب وجهك إذا قال وما عندكم يخفى ما عند الله باق وكل ما إلتكم وما توعدون ورب السماء والأرض إنه لكم مثل ما أنكم تمسكون. A shawaran salamu ne ta ba ta cewa arzikin nan da kake nema yana wajenmu in ji Allah. Wa in min shay'in illa indana khaza'inu wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lum. Duk wani alkhairi bawan Allah tabbas in ji Allah yake kana wajenmu. Amma ba ma tsokawa sai yadda muka so da ikon kudin yadda muka so da wanda muka so a inda muka so a lokacin da muka so namu ne ba wanda ya fi kuma da dimmin. Kuma kun ci bayan abinka. To amma dai tattar biyar da za a ba mutane a ba su a ba su ba ta tsarewa ba ta sanin buhanci ba. Tsara haita ba an faka mun ko mun salaka kama wakil har ka yi tunani mana kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ka yi tunanin ka fi abin da Allah ya ciyar tun da halittar kummai ranar farko tun daga lokacin bayarwa ake yi bayarwa ake bayarwa ake ya salu ban samawati wal ard kullu yawmin huwa fi shan halittun samai da tsai roƙon su take kullun ana bayarwa kullun ana bayarwa sai kuma rayuwa ta yi kunci abubuwa sun mai matsaloli sun yawa amma kuma wai ba ta da talatin da Allah ta bankan ta da hannu ka yi roƙon su ne sosai zuwar nan tana da gaski tana da ɗanɗano tana ɗiba damuwa tana samar da kwanakin sadarwa tsakanin zuciyarka da ma'adaci da cikin natsuwa babu wani abu mai girma a babin kabura babu wani abu mai girma waɗanda suka san haka sun fi ko suna gani a kama suna gani wallahi ka roƙi wani abu tare da yaƙini in wani yana jin kana roƙon abu sai ci wannan taya ne sai kalam ki ka bugo mutum ki ka abin ya bayyana annan alkhairin ko alkhairin da Allah yake ko mu bawa da yake baya karewa ina addu'ar ko anbiya ko ajiya ba ana rubuta ku da dan kama yi a jama'a ma ta kafin azo biyan bukata ka ya roki Allah ma ai ki bada ce saboda haka ka abu da lada ko azo janar biyan bukata ashe duk da cewa roƙon Allah yana makansa yana makansa kawai wannan lali saboda haka bawan Allah duk lokacin da zaka roƙi Allah ka roƙe shi wa anta mu'minun bil ijaba kana ne sakankancewa da total submission da rinsunawar zuciya Allah a nan ne za a yi mun na zo wajen mai yi ne ya Allah karamcin da ya ji karamci tausayin ka idan ka tausayi ya Allah ba ka san bawa ya roƙi ba tare da ka masa ba kana jin kunyar ka ya Allah ya ba wa ka ka ci a kan ka ai cikin waɗannan lokutan suna ƙara ma addu'a daraja suna ƙara mata matsayi wannan ayar ta الله خلق كل شيء بما منهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع فقطريتي كان نون تشيوى جبامو بنامو بني جتمو بنامو بني إذا ذكرك الله يأتي يا أحد لا يحل كيف من لبن كما تشيوى أكان أفرقوا أجي أفرقوا أن نوعي ويا أحد تشيوى الله ita kuma kamar ba ita ce da ɗaya gaba da ke jikin ka ba don da haka wannan gabar da kake ambata da sauran gabar ma ya ba ambata ba a ciki ba na ta so da haka la ya juzo laka ta tafi so ki ha illa ta ke halatta kai wani tasarruki a kan gaban ka da kike abinda kika kan abinda Allah ya dace shi an fahimta amma me yake sai dan mai rutarwa ne ya san cewa akwai hanyoyi mabambanta da zai bi wajen ya tabawa ya tafa ma Allah ta ga wannan zamanin kai ka ciki ta hana tuba mutuncin ciki ba tare da ba a cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta ba da wannan ɗaya ne daga cikin hanyoyin da shaytan yake bi ko yayi alƙawarin cewa zai dume su mutane wala zillannahum wala humanniyannahum ولا آمرنهم في يشركن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله شيئا يتشبه شيئا كان روح ابدا متاني ولن تكي كان آية رنسما أرد هي كيس متحكين لذاته وفرك أسنان ذاته الله 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 الله
لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
الله سبحانه وتعالى قد أنزلنا آيات مبينات والله والله يا رنسي لو منك فهم في جرمان أقول لذي جوبا يا رنسوا تبقى كوشك تبابو من سوكر إن شاء الله لي أكثر سوكر آيات مبينات هو آيات مبينات وفي آيوي da yake dauke da shi masu bayyana abin da dan adam yake bukata ayoyin da suke tsaka suke bayyana kaitowar Allah ayoyin da suke tsaka samuwar Allah subhanahu wataala kasancewar ta shi kadai ya cancanta abota mata wanda wannan yake tabbatar da fifikarsa ayoyin da suke nuna cewa ga hanyar da za a bi domin asira ayatin mubayyana allati tubayyinu al-ahkam ash-shar'iyya ayoyin da suke bayani akan hukuncin shari'a sai suka bauta ma Allah ya zake sallah ya zake azumi ya zake hajji ya zake kaza ma farafna su cika da shi babu wani cikin da kake bukata wanda ba a mutu da cikin wannan littafi ba ko kuma anzalna ayatin mubayyanat mun saukar da wasu ayoyi waɗanda suke bayyanannu su kansun an gwanince wajen bayyana su an gwanince wajen gina su da fuskanta saƙonni masu tsada a cikinsu wanda da zarar ka saurare su in dai da kyakkyawar manufa cikin sauraron su ba abin da zai rage tare da cikin kai imani da mai kauya والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم الله سبحانه وتعالى يجي شيني الله wanda yake shiryar da wanda yaso zuwa ga miƙakkiyar hanya farki dai da shi wanda yake shine cikin gaskiya wannan yake cikin tsara take dai zuwa ga wannan aya kuma ce fa'idodi da abin da yake da alaka da wannan aya Allah farko wannan ayar tana da shagwa wacce ta gabaci a cikin surar dai insha Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala fasanna ilaykum ayatin mubayyinatin wa matalan min alladhina qalu min qablikum wa mu'ibatin lil mutaqin Allahu nuru samawati wal ardh wannan shi kuma yar kuwata ba iya cewa kan wacce kenan tunda wancan ta fi bayanai da yawa iki kuma sai Allah subhanahu wataala ya ce laqad anzalna ayatin mubayyinat wannan cikakken kambuci ta da wawo wannan kuma babu wawo wannan walaqad wannan kuma laqad wannan aka ce ilaykum nan kuma ba a ce ilaykum ba ko wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim kuma wa basal min alladhina qalu min qawlikum kama yabatun lil muttaqin wannan ibadatin da mutane wa'azin da ke ciki cike shari'a yana daidai da Allahu ya din manya shawu ila sabbin mutum amma cikin tambaya sai shi ne me yasa wancan ayar aka buci da wawun wannan kuma babu wawun me yasa wancan aka ce ilaikum nan ba ilaikum wannan yana da alaka da sirrori na balagal qur'ani balagal qur'ani kamar yadda muka sani Qur'ani bayan kasancewansa bayan wanda za a fassara a fahimci me yake nufi da yake mai ayoyinsa suke kushe da shi to akwai wasu ilmummuka da wani jardi da lagwada na ɓangaren ma'anoni wanda suke da alaƙa da lafisa ko kalmomi ko jumla ko harfa ko yadda ake gina su wannan wani teku ne shi ma da lata ila da kuma shi ya ba bai da ƙarfi sai inda kake gaskiya dan shiga ta fito kawai to ta ɓangaren balagar Qur'ani da larabcinsa wawun da aka sa a ayar farko tana da alaƙa ne da nuna cewa akwai alaƙa tsakanin ayoyin da suka gabaci walaqad anzalna da kuma cikin walaqad me nake nufi a nan abin nufi a nan shi ne Allah subhanahu wa ta'ala a baya kafin walaqad yana cewa wal yastafi'u alladhina la yajiduna likatan hatta yunihum Allahu min fadli walladhina yabtaguna alkitaba bima malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khayra wa atuhum min mali llahi alladhi ataakum wala tukrihu fatayatikum ala albighai in tawaddu hasna litasawu arad alhayati dunya man yukrihun fakinna Allah min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim Allah ya ce walaqad anzalna Allah subhanahu wa ta'ala yana magana a can waɗanda ba su samu damar aure ba aka ce su yi haƙuri a lokacin da layin zai matsa a zo kansu a kamun su yi aure a tsayu ne yawon mulawar mai kwallo wata bi na ya fi wunar kitabarin ma halaka taimanu kun baka ti buhun in alimtun fihim khairan wa asuhun min mali lahi da biya ta ku sai ake magana a kan bayi da su yanyi waɗanda suke ƙoƙarin kwallo kansu sai ce wala tu ci ku ta ya ci ku ma da lissafi in arata da kasuna lissafi ko arabi da ya ci duniya ku bar waɗanda suke aure shi ya sa musu su kuta ba a wannan hanyar zina bangaren kun san shi ne aure ku ji mata aure shi a rana ta hafsa da ta tabo a rana da ya ci duniya a cikin lokacin da suke kokarin kare kansu sai Allah ya ce duk wanda ya buɗe kofa ko ya cinya ya zama sanadi ya suka huta da cikin bata na zina na ce da lalacewa إن الله من بني إسرائيل إن غفور رحيم إذا أتى مكيا ونحن أتينا سبعة وأنا بفراني من جنبي وأنا وأزينة وأنا بذكر واحد أنا كذو هذا الشيء آية من القرآن يسمى الله ولا كان ذلك آيات مبينة أيان سبعة وأنا بيانا أنا مبسوطة أشم وأنا آية من القرآن وأنا ذلك مبينة ma tun ya tebance yau ta tsaye tebance ya canza alaƙar namiji da mace a bangaren aure da suka za ka ci namfi ya tebance wa matsalan min zina salau min kurci kuma ko in kafin jilmuta ce da tsadin matsalolin da waɗanda suka gabaci su suka fada ne shi ya sa yanzu ake muku waɗannan nasihohin da ke muku a kan mazin kar ku kasa irin kamun da suka fada ta yana da alaka wannan ayar ta da alaka da abinda Allah ya tsaka na waliyata shi da dina da yake yi ne ka sai kun ka take cikin wannan ayar ta kika kuma domin ka tabbata cewa ku yanzu ba ku sauraro ku ne kike so karma wannan nan hukunce hukunce har al'ummomin da suka gabace ku to sai a ta kafa kuma sai Allah ya ce wayan da suke tare da mu kenan sai Allah ya ce na dukkan zanna a ce rantsuwan amma ba tare da cewa wala kadda domin ka nuna maka cewa ita wannan ayar yanzu shimfiɗa ce sabuwa na wani sabon topic da za a shiga sabon maudu'i ta tabbatar da wannan ita abin da yake gaba da an tsana ilai wanda ta san tsana aya ce mu bayyana wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim ya ce wa yaquluna amanna to ba da nan sai mu fara mu zo nan insha Allah ya ce wa yaquluna amanna dan sai aka fara magana akan sukufin munafikai da yadda suke munafunta musulmai masu imani kaga a cikin sabon tafsir ne ke kamata a ce wala kaza saboda wawun tana nuna alaƙar abin da ke ba da abin da zai zo yanzu kuma sabon kuruki ne sabon cikin ne kamata a ce wala kaza amma da a kusaci a ɗan kiɗe kuma saboda a tabbatar da cewa waɗanda aka yi ma musu bayanin ayoyin da suka gabata su ne dai hiyan sau da haka yau ta ka a tsara maimaita girgiko mun fahimta كتابنا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. شنو وجدنا فائدة جن جماعة وأن ذكي هذا تكرار القرآن عند أكل ميمة هذا سبحان سأكون ذكرت من ما هو ممكن جسد عند نكي ما تعلمي علمي شاورة تعميش بمكة من جنسة لكتابن daga wani ne na gresor ya ɗauka shigar kace ta wambari sai gobe a ƙaramin littafi ne ke da girma ta ɓangaren tsawon keji amma kuma yana da muhimmanci ta ɓangaren abinda ya kunsa na sirrorin ƙur'ani da su ma sunan littafin tsararo ta tsirar na ƙur'ani sirrorin ayoyin da aka maimaita ko kalmomin da aka maimaita a cikin ƙur'ani biya har haɗu su ya faɗi dalilai da hikimomi da sirrorin da ke ciki ya waye na Abul Qasim Mahmud bin Hamza Al-Kirmani Abul Qasim Mahmud bin Hamza Al-Kirmani wanda ya rasu wajen shekara ta 500 na 5 bayan hijira. Malamin Qur'ani ne a cikin ma'ana cikin masallaci Qur'a kan gun karanta ma'ana jagora ne a harkar Qur'ani. Yana da littafi mai suna Lubabu Tuhadif kamar ka ce dalakin tafsirai zubta Lubab shi ne kwaya da ya tsada akwai Al-Qishr wal Lubab Al-Qishr shi ne kawo kawo kuma ba a ci gaba da ana bukatar da mai daraja mai fasaha ɗan da yake ciki to sai shi yake cewa wannan tafsirin nashi Lubabu Tuhadif ne dalakin inda ya fi daraja na tafsirai shi ya tattaro ya haɗa a cikin wannan littafin. Inda masu bincike suka yi a PhD Tracy ma'ana project na PhD har mutum hudu daban-daban a kan wannan littafin kuma su ma ba su gama ba. Yana da wani littafi nan shi Gharaibu Tafsir ko Gharaibul Qur'an ce afwan shi kuma yana da albarka ne da bacin kalmomi na Qur'ani wannan malamin dai a cikin malamin Qur'ani ne a littafin shi a wannan babin littafi ne mai daraja Asraru Takrar fil Qur'ani Karim bayyinatin ko mubayyanatin wa matsan min alladhina khalaw min qablikum mawa'idatan lil mawa'idatan mubayyinatin الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله سبحانه وتعالى في القرآن كما يذكر آيين ما تدل على سوى بيان النون وأن باب رؤر وأتكنس باب قورة إن ديكنا تنجسد آيين قرآن بيان سكنا كما يتكنس Allah yana cewa huwa alladhi yunzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrija alladhina amanu wa 'amilu s-salihati min adh-dhulumati ila an-nur. Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya dauka ayoyi musamman bayyananu kai ta wanda babu rukarwa a ciki ba abin da ke cikin su sai haske. Allah subhanahu wa ta'ala ake ce galkuwa ayatun bayyinatun fi suduri alladhina utul ilm Qur'ani da ayoyinsa wasu ayoyi ne waɗanda suke an fahimtance a cikinsu suna ɗauke da haske da gaskiya waɗanda zukatun masu imani masu ilimi suke kasancewa. Sannan Allah ya siffanta shari'ar da annabawa suka zo da ita gaba ɗaya ta siffanta shi cewa ba da wanda suka zo da shi sai bayyana faqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahum al kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil-qist. Irin waɗannan ayoyin da suke bayyane waɗanda Qur'ani ayoyin Qur'ani haka ya siffanta da su su ne ayoyin da idan mutum bai ji su ba to sun tsalla zumunci da mummunar alaƙa da duhu su su cikin da suke sun su tsane da haske. Duk lokacin da mutum ya kuka da waɗannan ayoyin to yana cikin ɓata da lalacewa da mummunar ƙarshe. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم أنزلنا آيات بينات عند من سوف آيوي بينا نوحاً تحقية من جنس جنسو فتوان ديروك جسوكا وكبتوا زيد شباء في الألعاء زيد تاجي الأمثال صفات وروري زيولا كبتا kamar yadda waɗanda suka ga haske a ji da sai kanan jiya haka ɗaukaka ayi bayanan nuna suke ji imani abin da baya a nan kai mai sauraro da ni mai magana dukkan mu mun ji ayoyin nan bayanannu to ina tasirin ayoyin nan bayanannu a cikin rayuwarmu sakon kenan ina tasirin ayoyin da kake maganar ka a cikin ganinka a cikin jinka a cikin mu'amalar da kake ma iyalanka a cikin tarbiyyar ƴaƴanka a cikin kasuwancinka ina tasirin al-ayat al-bayyina kuma ba ka tasirin ba cikin tasirin da su ba matsalar a ayoyin ne ko matsalar da tana da alaƙa ne da wanda ya kafa fahimtar ayoyin ayoyin suna nan nafi'atun wadihatun bayyinatun ba sanannun haske da kalli da sheƙi sheƙi suna ɗaukar ido amma ga wanda yake da lafiyayyen gani da lafiyayyen ido mai hikima yana cewa tunkirul ainu dawqati min ramadin وينكروا الفم طعم الماء من سقمه yake cewa ido idan ya kasance mai idan yana fama da ciwon jinjiri baya gani sosai to zai iya kasa ganin hasken rana matsalar ba hasken ranan ba ne bai da haske idan ne da zai da lafiya kamar yadda mai taifa ko mai malaria in aka samu da ruwa mai daɗi ne zai ce ruwan yana daɗi amma matsalar ga a ruwan mai matsalar a bakin ne kamar ya kusa kamin burin marizin ya ce murran fitil ma a zulada duk wanda bakin ya zai da lafiya bakin ya sukwanta da daji ko komin garji da daɗin ɗanɗanon ruwan da ya shiga kan harshen su ji sai ruwan mai daji ne sau da haka bayan ƙur'ani hasken su ke kusa har da nema kullum ƙara bayyana hasken su yake yi kai ne aikin yake gare ka ka samar musu da wani a cikin zuciyarka ka yi penalty ka yi renovation ɗin jikinka da ɓangarorin jikinka domin su tasiranci da hasken waɗannan ayoyin sai ka bayyana wannan hasken ko hasken ya bayyana a cikin rayuwarka har rayuwarka ta kasance tana tafiya bisa ma'aunin littafin Allah da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ji dai abin da Allah ya ce ran tsawaye domin sakon ya shiga cikin zuciyarka cewa wallahi ya saukar da ayoyi bayyananne Allah ko ya rantse a kan abu san kiman shi ya fi girma ya kamata mu shiga cikin mu mu gyara mu yi abin da ya kamata abubuwan da muke ji daga bayan Qur'ani da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko Yesu ko mu ruku da su ta ruku domin mu samu hakkan da Allah ya mana alƙawari da jace wanda Allah subhanahu wataala ya mana alƙawari da ita Allahumma inna nas'aluka min fadlikin wa na'udhu bika min sharri ma nar Allahumma innaka kuntu tuhibbul afwa fa'fu 'anna Allahumma inna nas'aluka 'aysan qarra wa rizqan darra wa 'amalan darra Allahumma inna na'udhu bika an naqula zuran aw nashfa zuran min 'amalika arhamar rahimin Allahumma taqabbal siyamana wa salatana wa du'ana wa sa'ir a'malina ya sami'u ya qarib ya dzalil wal ikram subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil 'alamin subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh